This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Barkanmu da asuba, da fatan ana gudanar da harkokin ibada lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata, 26 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, yan gubarmaya Rashawa na gargadin yuwar shugaba Vladimir Putin ya fake da harin da aka kai a birnin Moscow wajen ci gaba da kama karya. Jami'an gwamnatin Pakistan sun ce jami'an tsaron kasar sun kashe yan tawaye akalla hudu yayin da suke kokarin kutsawa cikin wani sansanin sojin saman kasar. Sannan Rasha ta kai hare-hare a birnin Kyiv na kasar Ukraine a karo na uku cikin kwanaki biyar jiya Litini, yanda ta jikkata wasu mutane.
Kadan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar Kaduna Ubasani ya ce ɗaliban makarantar Kuriga da aka kukutar da su bayan kwashe kwanaki 16 a hannun 'yan bindiga su 137 ba 287 kamar yadda ake yadawa ba.
Dukan mu 138 ne, amma mu 137 muka dawo.
To sai ɗaya ne Allah ya kula da
su. Eh, ɗaya malamin mu Allah ya mai da su a can.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na Ali Mustapha Sakkwato, wanda yau shirin shi ma zai duba wannan batu ne na batun kubutar da ɗaliban makarantar Kuriga a jihar Kaduna. Muna kuma dauke da sakon watan Ramadana daga bakin Malam Muhammad Khamis Halim na kungiyar Aikodes a birnin Accra, Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da masu da fatan masu azumi, kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran, kungiyar ta'addancin nan ta ISIS Shiar Khorasan ta fitar da wani bayani da harshen Pashto jiya Litini mai yaba harin nan da aka kai ranar Juma'a kan wani dandalin nishadi da ke birnin Moscow na kasar Rasha. Tana mai yintar da gwamnatin Afghanistan karkashin kungiyar Taliban saboda kokarin da take yi na kulla dangantaka da Amurka da Rasha da China da dai sauransu. An wallafa bayanin mai shafuka 30 a kafafen sada zumunta, an kuma tura ma 'yan jarida jiya Litini din. To amma bata dau alhakin kai harin na birnin Moscow ba, a maimakon haka ta mai da hankali ne kan cicaka da kuma yin ba'a ma gwamnatin Afghanistan karkashin Taliban, wadda tun da dadewa ta kasance abokiyar gabar ISIS. Kungiyar ta ISIS Shiar Khorasan, wadda ake kuma kira IS Khorasan ko ISKP, ita ce kungiyar ISIS ta matakin yanki a wajen. Don haka bangare ne ga uwar kungiyar ta ISIS wadda ta dau alhakin kai harin na ranar Juma'a wanda yayi sanadin mutuwar mutane 137. A halin da ake ciki kuma, 'yan gugurmaya Rashawa na gargadin cewa shugaban Rasha Vladimir Putin zai fake da kai mummunan harin nan da aka yi a dandalin nishadin nan na Rasha, ya dada mallaka ma kansa iko tare kuma da dada takura jama'a. Gaskiya yadda wannan gwamnatin ke fakewa da batun ta'addanci na bani tsoro, a cewar Evgenia Karamurza, wata 'yar rajin kare haƙƙin ɗan adam kuma matar wani ɗan adawar siyasa da ke ɗaure mai suna Vladimir Karamurza, da take bayani ga manema labarai a birnin Geneva. Evgenia ta yi gargaɗin cewa Putin fa na iya amfani da kai mummunan harin nan da aka yi ranar Juma'a a ta bakin ta ya shiga kai hare-hare babu gayar babu dalili kan makwabtanmu. Jiya Litini, jami'an gwamnatin Pakistan sun ce jami'an tsaro sun kashe 'yan tawaye akalla hudu yayin da suke kokarin kutsawa cikin wani sansanin sojin sama a lardin Baluchistan mai fama da matsaloli. Wani jami'in tsaro ya gaya ma muryar Amurka cewa an bankaɗo tare da gaggauta dakile harin wanda 'yan tawaye suka kai cikin dare a Tarbat, wata gunduma da ke lardin Baluchistan mai fama da rigingimu. an shawo kan al'amarin. An gama da dukkanin maharan abinda jami'in na gwamnatin Pakistan ya gaya wa muryar Amurka kenan bisa sharaɗin saka sunansa saboda bai da hurumin yin magana da 'yan jarida. Ya ce an rangamar ba ta yi illa ga jami'an tsaro ba.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. A ƙarshe dai gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani ya karɓi ɗaliban makarantar Kuriga da aka kubutar da su bayan kwashe kwanaki 16 a hannun 'yan bindiga. Gwamnan ya dage cewa ɗalibai 137 da malaminsu ɗaya ne 'yan bindigan suka sace gaba ɗayan ɗaliban kuma sun dawo gida. To sai dai malamin nasu ya rasu a hannun 'yan bindigan a daji. Tun daren ranar Lahadi ne aka kawo ɗaliban a Kaduna, sai dai sun kwada ne a hannun sojoji inda aka duba lafiyarsu a asibitin sojoji kafin danka su hannun gwamnan na jihar Kaduna wanda aka bashi su a hukumanci a jiya Litinin. Daga Kaduna, wakilinmu Isa Lawal Ikara ya kawo mana cikakken rahoto.
Babban kwamandan rinduna ta ɗaya da ke jihar Kaduna Manjo Janar Mayaranso Saraso shine mika ɗaliban ga gwamnan jihar Kaduna, kuma ya yi bayanin yadda aka yi aka kubutar da waɗannan ɗalibai.
Through the sustained and coordinated application of both kinetics and non-kinetic efforts by the security agencies.
Yace aikin haɗin gwiwa ta hanyar haɗa ƙarfin soja da kuma lalama aka yi amfani da su wajen kubutar da waɗannan ɗalibai na makarantar Kuriga bayan kwashe kwanaki 16 a hannun 'yan bindigan. Kuma sojan Najeriya sun karɓi ɗaliban ne a cibiyar sojan da ke dajin ɗan Sadau a jihar Zamfara. Kafin rako ɗaliban zuwa garin Kaduna a daren jiya Lahadi, duka dai ɗaliban da aka sace 137 ne sai malaminsu guda ɗaya. Haɗawa mutane 138 kenan aka sace su a wannan bakar rana cikin makarantu biyu da ke guri guda a Kurigan jihar Kaduna.
Making a total of 138 that were abducted on that ill-fated day from the two schools at Kuriga.
Shi kuwa gwamna Obasanin jihar Kaduna da ya karɓi waɗannan ɗalibai ya ce ai dama can asalin ɗaliban da aka sace 137 ne. Ba guda 287 da aka dinga yadawa ba.
Yaran nan kamar yadda aka ɗauke su 138. A yau din nan haka 137 Allah da su gida lafiya. Ɗaya Allah mai rasuwa, kuma Allah ji kanshi Allah gafarta mishi. Shine Malam Abubakar. Kuma kamar da ya faɗi shi Jose, je na ga yaran nan akwai guda 6 ana ba su magani a asibitin sojoji. Tun da karɓo yaran nan har zuwa yau da za a danka mana su an kula da su. Mu kuma yanzu za mu tabbatar cewa kafin yaran nan su tafi gida duk abin da za a yi na tabbatar shi an taimake su mun yi daidan. Abin da zan ƙara faɗarin shi ne wannan harka na tsaro mu a matsayinmu na 'yan siyasa kullum ina jin ra'ayinmu. Harkan tsaro ba siyasa ba ne. Domin da 'yan siyasa suka mai da tsaro ya zama siyasa, aka mai da shi hanya ne na ɓaci, hanya ne na tozar da zaben tsaro. To ana yi ne domin a lalata harkan tsaro. To dole kowa ya hatara. Kuma wannan abu dai akwai muna ƙara godiya ga jami'an tsaro suka dawo da wannan giyara lafiya.
Iyayen waɗannan ɗalibai dai ba su samu halartar zaman karɓar 'ya'yan nasu ba, kuma mahukunta ba su baiwa ɗaliban wannan makaranta damar ganawa da 'yan jarida ba. Sai dai gwamna Obasani ya saki wani faifan bidiyon ganawa da ya da ɗaliban a daren jiya Lahadi inda ya musu tambayoyi.
Ba wanda ya ɓace ko?
Eh, ba wanda ya ɓace.
Ko akwai wanda ya ɓace?
A'a.
Ko nawa ne gaba ɗaya?
Dukkan mu 138 ne, amma mu 137 muka dawo.
To sai ɗaya ne Allah ya mai rasuwa?
Eh, ɗayan malamin mu ne Allah ya mai rasuwa a can.
Allah ya san shi, Allah ya
kare
ba su dai muzu na muku ko?
A'a, ba su mana komai ba. Gaskiya ba su taɓa mata. Cewa ma suka yi wanda ta masa ƙazafin su taɓa ta alyake mata.
Ɗalibai 76 cikin ɗaliban da aka kubutar dai mata ne, yayin da guda 61 kuma dukkansu maza ne. Sai dai kuma 131 aka gabatarwa da manema labaru saboda 6 daga cikin ɗaliban na kwance a asibiti ana duba lafiyarsu. Sai kuma malamin ɗaliban da ya riga mu gidan gaskiya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, Rasha ta bararraka birnin Kyiv na kasar Ukraine a karo na uku cikin kwanaki biyar jiya Litini a ci gaba da zafafa hare-hare daga ta sama da take yi kan biranen kasar ta Ukraine. Magajin garin birnin Kyiv Vitali Kalechko ya ce baragwazon makamai masu linzami da aka tarwatsa sun fado kan wani gini da ba na zaman jama'a ba, suka ruguza shi, suka kuma lalata tagogin wasu gine-ginen da ke daura da wurin. Mutane akalla goma ne suka jikata a birnin. Magajin gari Kilechko ya ce a nan gundumar Pacheski an lalata wata cibiyar ilimi. Ma'aikatan lafiya sun yi jinyar mutane biyar waɗanda aka kwantar da biyu daga cikinsu a asibiti, ciki har da wata 'yar shekaru 16. An samar da masu taimakawa na musamman a wuraren. Tagogin dukkanin gine-ginen da ke kusa sun farfashe. A ƙarshe, mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta ce gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden ba ta da niyyar hana amfani da kafar TikTok manhajar yada gajerun bidiyoyi mallakar kamfanin Biden na wasu 'yan China. Harris ta gaya ma shirin This Week na kafar labarai ta ABC a shekarun jiya Lahadi cewa rufe kamfanin a ta bakinta sam-sam ba shi ne manufa ko dalilin wannan muhawar da ake tattafkawa ba. Fajar shugaban Amurka ta White House dai ta yi kira ga majalisar dokokin koko majalisar dattawan Amurka a makon jiya da ta gaggauta gabatar da wani kudurin doka wanda zai tilasta ma kamfanin Biden ya sayar da kafar ta TikTok cikin watanni 6 saboda batutuwan da suka shafi sirrin jama'a da kuma tsaron ƙasa ko kuma a rufe shi kwata-kwata.
Kuma ba da la'agaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan Washington DC. Toma dalla wannan shirin dai na haƙi yau yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Abin da yake faruwa shi an bar an yi neglecting issue na police a ƙasar nan, kuma kun suka ci gaba haka wayannan mutanen ba za su yi wayannan abubuwa ba. Ba za mu je muna kwafin wai dun mun ga America tana da state police mu ce muna kwafin mu, ba za mu ɗaukake turo wani abu namu wanda muka ga zai yi ya fitar da mu ba. State police ɗin gaba zai iya kawo ya kawo wani rikita-rikita.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadunmu da kuwa a wani sabon shiri na tsakan mai wuya. Shin wai kam dalibai guda nawa aka kwashe lokacin da 'yan bindiga suka je makarantar firamare ɗin nan ta Kuriga a jihar Kaduna? 287 ne ko kuma 137 nan ne da aka ce an tabo su har an mayar da su ga iyalansu? Shin an biya kuɗin diya ko ba a biya ba? Wannan da jihar Kaduna Obasani dai ya ce wannan ba muhimmiyar abu ba ne ko an biya ko ba a biya ba. Wannan ya sa an bar mutane da tunaninsu kenan. Alakul ladin dai da ka duba abin nan sai ka ce a yi wa Allah godiya da yake wannan yaran sun koma ga iyalansu. Har kuma abin farin ciki da godiya ga Ubangiji ne jin cewa su ma ɗaliban nan 17 da aka sato su daga wata makarantar tsangaya ta musulunci da suke Sakkwato su ma dai sun koma wurin iyalansu su kam ta hannun sojojin da suka yi jan aiki ne wajen kwato su. Duk wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da jihohi da dama na Najeriya suke nuna alamar cewa suna goyon bayan a kafa abin da ake kira 'yan sandan jihohi, wato ko ce jiha ta samu 'yan sandan kanta.
Da Tehuza Gizo, masanin tsaro bincike da ta'ammali da bayanai sirri kwararre akan hanyar sa ido akan ɗabi'un masu aikata laifi a dazukan Afirka da kuma ƙasashen Asiya. Samar da 'yan sandan jihohi a Najeriya shi ne babban kuskure wanda gwamnatin Najeriya ko kuma gwamnati za ta yi, kuma duba da cewar dukkanin tanaji-tanaji da aka yi wa hukumar 'yan sanda wacce take da mambobi 38 wanda 36 gwamnoni ne. Saboda matsayin in mun koma mun duba abin da constitution ma'ana dokar ƙasa ta tanaji, za mu ga irin matsayin da aka ba wa shugaban ƙasa na zai iya ɗauka akan wato babban suitin 'yan sanda, irin wannan matakin gwamnati gwamnoni su ma suna da ikon daukar shi akan kwamishinonin yan sanda. To haka bana goyen bayan yin yan sandan jihohi saboda hadari yake da shi ga makomar Najeriya.
Sala Ibrahim Muhammad Didat, gaskiya ina matukar goyen bayan kirkiro da yan sandan jihohi saboda lalle kamar haka. A na farko shine yan sandan na tarayya sun yi kadan kuma abubuwa suna tabbarewa, wanda idan har an kirkiro din da samu damar da gwamnati da samu damar da zai rinka bada order daga jihar sa ba tare da ya jira umarni daga sama ba. Gaskiya ina goyen baya sosai Allah ya samu da shi.
Rahotannin da ke fitowa daga kafofin watsa labarai na Najeriya na nuna cewa zuwa yanzu kamar jihohi 16 ne suka maido ansa ga bukatar jin tabakinsu dangane da bukata ko kuma akasa haka na kafa wannan runduna ta sojojin jiha-jiha ta 'yan sanda jiha-jiha kai. To duk wannan magana kafa rundunar 'yan sandan jiha-jihar nan fa yana zuwa ne a daidai lokacin da jihohin Najeriya tun ma ba na arewacin Najeriya ba, kuma ko arewacin tun ma ba na arewa maso yammacin Najeriya ba, da na arewa maso gabacin Najeriya suke ci gaba da fama da hare-haren 'yan banga da 'yan bindiga da barayin daji da ke kai musu a wurare daban-daban, wanda wannan ne yasa ake ta samun kiraye-kiraye mutane na cewa lalle a samu wani tsari daga zai kara samar da yawan masu gudanar da harkokin tsaro a Najeriya cikin hada karin 'yan sanda. To kan haka yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muka shirya kan bukatar kuma rashin bukatar samun wannan 'yan sanda na jiha-jiha, wanda muhawara ce da muka shirya tsakanin ritaya Air Commodore Ahmed Tijjani Babagamawa, wanda shi yana goyon baya a kafa irin wannan runduna ta 'yan sandan jiha-jiha. Muka haɗa shi da ritaya mataimakin sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Aliyu Garba, tsohon kwamishinan 'yan sanda na Abuja, wanda shi sam baya son ya ga an yi wannan magana ta kafa rundunar 'yan sandan jiha-jiha. Wakilinmu na harkokin tsaro a can Najeriya, wato Hassan Maina Kana, shi ne jagoranci wannan muhawarar, wuce ga ci gaban ta yanzu.
An ce wai wada shi san farashin jariri, kai kai kwamishinan 'yan sanda a jihohin Najeriya da yawa, kuma har kai kusan kure matsayin aikin ɗan sanda ka kai mataimakin babban sufeta janaral. Kuma daga yankin da ka fito na arewa maso yammacin Najeriya, yanki ne da yake cin wuta a hannun 'yan bindiga da masu karkuwa da mutane. Shi ma Air Commander yankin da fito na arewa maso gabas, yanki ne da 'yan ta'adda suke wato yin rawan gaban hannu. AIG kamar misali, ba ka tunanin idan aka yi 'yan sanda na jihohi za su taimaka wurin shawo kan matsalan tsaro da ke adama waɗannan musamman yankunan nan guda biyu waɗanda suka fi kowane yanki a Najeriya tantana kudin su saboda rashin tsaro?
Bari in biya maka wani abu ya tsaya. Na yi aiki du'a waɗannan jihohin nan a Kudu da sauransu. An ga abubuwan da suke faruwa. Ka duba a yanzu da ma control ɗin IPOB ɗin nan da kake ci da sauransu da yake za su take a can ya kuma faru. Har yanzu da mutanenmu nan na arewa ko abinci aka kai ko wani abu aka ji da shanun da kuma duk ƙonawa ake a kullum. Ba zama. Ba za mu je muna kwafiyin wai don mun ga America tana da state police mu ce muna kwafiyin nan. Mu lura da kyau. Mu koya da development kamar yanzu muke tasowa da kyau. Mu ba za mu ɗaukake turo wani abu namu wanda muka ga zai yi ya fitar da mu ba? Ai ba roke lallai wannan state police ɗin shi ne zai ba. State police ɗin gaba sai ya kawo wani rikita. Ka duba Kudu maso yamma, arewa maso kaza, da dukkan idan a wannan duk da aka yi ko musu kuɗin da aka yi ya ake kwashi ba. Kuɗin da an yi wani abu sai ake gina ne, da an yi wani abu ake gina. Mu lura da wannan abin kwarai da gaske mu kula. Ita za a ce za a zanna a yi shi na organize wai yanda zai taimake mu, mu kawo shi yanda zai taimaka a yi shi da kyau kaga da za ku ga wanda kan shi. Ai akwai wani kwanta guda da ake kira community police ɗin da ake kira. Kaga community police abu ne mai kyau. In za a tsaya a dube shi da kyau domin duk abin da yake faruwa in kamar yanzu ƙasan waje ne. Anguwa da anguwanni da sarakuna da sauransu wani ko shigo ya zuwa ya yi ya zo ya yi kwamitin wani ofen in mutanen ba a san da wannan ofen ba za a ce wani ba ko shigo na anguwanmu. Community politics ya a san cewa lalle da kaza an san irin duk abin da yake da zai iya taimakawa. To kaga irin waɗannan su ma za su iya taimakawa. Ba an zo an ba su sai an yi community politics na ƙasar da aka sassa su aka ce a riƙa biyan su kuɗi
local government ta biya kudi, da state ta biya kudi, haka aka zo har yanzu suna nan. Ko sai su ba ba shi.
Na'am, ayan kuma duba ba gama wa bazan maka wani tambaya guda daya. Da yake kana goma a kirkiro ɗan sandan jihohi, idan muka duba gwamnonin jihohin nan fa galibin su har yanzu dinnan akwai gwamnonin da hatta mafi karancin arashin naira 30,000 ba sa iya biya. Tazu-tazu nan nake magana da wani ma'aikacin wata karamar hukuma a nan jihar ku ta Arewa maso gabas, wanda ya fi shekara kusan 19 yana aiki, yake gaya min cewa har yanzu albashinsa naira 18,000. Ga irin wannan yanayin aikin ɗan sanda kuma aiki ne wanda yake da buƙatar kuɗi sosai yadda ya kamata. Za a samu makamai, siya gas, motoci, uniform, kayan aiki, gine-ginen shagaltaka da sauransu. Yanzu gwamnan da ya gaza biyan naira 30,000 a matsayin mafi kankantan albashi da aka yi tun ma shekaru da dama da su wuce kawo yanzu, ina zai samu kuma kuɗin da zai ce zai biya wa 'yan sanda da za a kirkiro a baya-bayan nan?
Abin da nake so mutane su gane shi ne, kullum ishu na tsaro security matsala ce ta kowa da kowa. Dole ne mu tsaya mu ga akan mu gaskiya. Sai akan samu waɗannan matsaloli da ka faɗa game da batun wasu gwamnoni ba su iya biyan albashi da sauransu. To amma ina tabbatar muku wannan akwai abin da Tura suke cewa wannan necessity ne, the child of necessity. Wanda yake dole ne yanzu duk inda za a ja shekaru kuɗi a zo a yi training a sama musu kayan aiki a yi 'yan sandan jihohi nan. Ina tabbatar muku da shi ne mafita. An ka kula babban yana ARG Ali ya yi magana a kan cewa community policy, inda lokacin aka ɗauki community policy aka yi amfani da shi, aka taimaki 'yan sandan nan, aka yi amfani da sarakuna da masu unguwanni da dakatar da lawanai. Ina tabbatar muku da an ci gaba. To amma abin da yake faruwa shi ne an bar an yi neglecting issue na police a ƙasar nan. Kuma kun kuka ci gaba haka, wayannan mutanen ba za su yi wayannan abubuwa ba. Kin da wani abu ya riga ya fito, an shugaban ƙasa ya ba da blessing din shi, ya ba da goyon bayansu da sauransu. Kuma gwamnonin nan sun yadda a kan cewa za a yi. Ai, dole ne su ma ya zama sun musu a yi wayannan abubuwa. In ko ban yi wayannan abubuwa ba, ina tabbatar muku ba za a taimaki police nan ba, ba za a ba su kayan aiki ba, ba za a musu training ba, ba za a kula da su ba, ba a kula da welfare ba, ba za ni cewa yi gaba mai baya ba.
Balon kuma wurin AIG Aliyu Garba, ranka ya daɗe idan muka duba tsarin 'yan sandan tarayya a Najeriya a yanzu hakan nan. Duk da cewar dai ai suna ne cewar su 'yan sandan tarayya ne, kusan yawancin ɗauniyarsu galibi gwamnonin jihohi ne da suke ɗauka. Kama daga kuɗaɗen da za su sa mai a mota da kuɗaɗen allowance operation da sauransu hakan nan. In haka ne abin da zai tume sa kake ganin kurum ba za a bar su masu mafi 'yan sandan batun da kusan yanzu 'yan sandan tarayyan ma su suke ɗaukan ɗauniyarsu. Kuma in ana jin tsoron gwamnoni za su yi kama karya ne, ai kusan yanzu wasu masana tsaro suna cewa kusan ma kowane kwamishinan 'yan sanda a jiha kamar a cikin aljihun gwamnan jiha yake. Me za ka ce a kan wannan AIG?
Ni abin da ne nake abin nan na shi kwarai maganar da kai ne na fiye da lalle su 'yan sandan jiha gononin jiha suna taimakon waɗannan 'yan sanda da ke a nan. To na ga wani otan su su ne da poli su ne 'yan sanda. To saboda haka duk suna son su taimaka musu su yi aiki su ƙara kuzuri a kan aikinsu da 'yan problem ɗin su ai suna yi musu domin su ƙare. Ni a nawo da ma wannan abin gangaɗin ta ji kamar yadda na ce ga civil defense. Ga road trip su kake duk a imagine as duk a Najeriya ne ba wanda ke daga wani daga wani daga waje a haɗa a fara a gani wani cooperation da aka yi a create one duk ma problem a haɗo waɗannan in aka haɗa su duk a imagine as ka gani sannan a ƙara duban structure na ɗan sandan da yanda zamantakewan nasu yake da kowane geopolitical zone a yi expanding a gyara a duba a gani. In Allah za ka wance shi.
Na'am.
Da a ce a yi pocketed ɗin wani state police zuwa ga hannun gwamna. A ce editor zai ce ya yi ya sa commissioner. Commissioner zai kaza in bai kaza ba. Haf an ce ko ku a je a yi kaza. Je ku kaza in ba ku ta. Duk zai zama to a lot of za a kama lot of confusion. Ni a nawa. Civil defense in that. Road safety. Any other ones that you actually put out
gaskiya ne. Na ɗaya kuma da wanda mawa wani zai ce kamar akwai ƙarshen gaskiya bisa zargin da ake yi domin ko ni akwai wani commissioner ɗin kula da ya taɓa gaya min cewa akwai wani gwamnan jiha da yake aiki a jihar ta da ya sa shi zai yi kama karya a kan auren ƴan adawa. Shi wannan commissioner ɗin dan ya gaya gwamnan cewa wannan fa excellency abin da kake so a yi ba daidai ba ne, ya saba wa dokar Najeriya da kuma dokar tsarin aikin ɗan sanda. Bayan wannan gwamnan ya fara fushi da shi ba jawo ma sa ka ɗauke shi daga wannan jihar ta ba. Kaga wannan babban commissioner ɗan sanda ne na tarayya ba ɗan sandan jiha ba. To ina kake ganin ina ce kuma wannan commissioner ɗan sandan yana ƙarƙashin gwamnan kuma ɗan sandan na jiha ne. Kaga abin da gwamnan zai ai sai dai Allah ke kurin ko?
Tuwa gashi kuma malamai, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu talatar makon gobe mu zo mu ci gaba. Kuma daga cikin abubuwan da za mu tattabo a wannan lokaci din akwai hadda maganar yaya za a jawo gwamnoni burki kada su ci zalin mutane da wannan 'yan sandan jiha-jiha idan an kafa su. Kuma ga alama me yasa yanzu ba a ci mai biyan bukata ba daga kungiyoyin banga-banga din nan da wasu jihohi suka so mu kafa domin magance harkokin tsaro a jihohin nasu. Duk wannan za mu ji su da kuma ƙarin bayani a rana watoyin Allah ya kama. Yanzu dai muna godiya ga su baƙin namu Ritaya Komodo Ahmed Tijani Baba Gamawa da kuma Ritaya AIG Aliyu Garba sannan da shi wakilin namu Hassan Maina Kana. A madadinsu Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington, ku huta lafiya.
Toma Dalla a gaida malamai, yanzu kuma ga saƙonmu na watan Ramadana daga bakin.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dan uwanku ne Muhammad al-Khamis Khalil sashin da'awa ta kungiyar Aikodes Accra a Ghana. Babu shakka makarantar Ramadana wato wata makaranta ce da take kunshe da darussa masu girman gaske wanda dukkan wanda ya shiga wannan makaranta ya karanci waɗannan darussa da kyau ya fahimci ma'anan su babu shakka zai fita da ainihin wata ainihin shahada mai kyau wanda zai yi rayuwarsa kyakkyawar rayuwa tsakanin shi da Allah ya kyau, tsakanin shi da karan kansa ya kyau, tsakanin shi ma da bayin Allah zamantakewansa ya kyau. Saboda idan ka lura kalimar azumi wato ma'ananta a larabce al-imsak, as-sawm al-imsak, wai kamewa, kamewa ga barin cin abinci, ga barin shan abin sha, ga barin shahawan jima'i, wannan a zahirin kamewa kenan. To haka zalika ne kamewa ga barin jin abin da bai kamata ba, gabarin fadar abin da bai kamata ba, gabarin kallon abin da bai kamata ba, gabarin zuwa da kafa inda bai kamata ba. Dokoki na Allah biyu ne, umurni da hani, yi kada kai. To idan mutun ya kiyaye waɗannan dokoki babu shakka za ka ga zai zauna lafiya da Allah, ya zauna lafiya da bayan Allah. To daga nan ne Allah ta'ala ya nuna mana cewa mai azumi lalle in yayi azumi yadda ya kamata, tiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, hakika za ku zabo masu kiyaye dokokin Allah. Allah ya bamu wato azumi mai kyau, ya sa mu cikin bayan Allah wayanda suka samu amfanin azumi wacce ita ce ainihin takawa.
Amin summa amin. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, kungiyar ta'addancin nan ta ISIS Shiar Khorasan ta fitar da wani bayani da harshen Pashto jiya Litini mai yaba harin nan da aka kai ranar Juma'a kan wani dandalin nishadi da ke birnin Moscow na kasar Rasha, tana mai yintar da gwamnatin Afghanistan karkashin kungiyar Taliban saboda kokarin da take yi na kulla dangantaka da Amurka da Rasha da kuma China da dai sauransu. A halin da ake ciki kuma, ƴan gwagwarmaya Rashawa na gargaɗin cewa shugaba Vladimir Putin zai fake da kai mummunan harin nan da aka yi a dandalin nishadin nan na Rasha, ya daɗa mallaka ma kansa iko tare kuma da daɗa takura jama'a. Jiya Litini, jami'an gwamnatin Pakistan sun ce jami'an tsaro sun kashe 'yan tawaye akalla hudu yayin da suke kokarin kutsawa cikin wani sansanin sojin sama a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin kasar. Wani jami'in tsaro ya gaya ma muryar Amurka cewa an bankaɗo tare da gaggauta dakile harin.
Yau masu raro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma can da hantsi za ku ji maimaicin wannan shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawe wanda ya shirya ba da umarni, da injiniyanmu na wannan safiyar wato Jumbe Hamza. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fata alkhairi. Wassalamu.